This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu din ma dai Ladan Ibrahim Ayoneta da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin za ku ji ƙarin haske game da bomb din da ya tashi dazu da rana a Jimeta lokacin da ake sallan Juma'a. Kana za ku ji cewa shin matakan tsaftace muhalli da wasu gwamnatocin Najeriya suka ɗauka na keɓe ranar shara, kwalliya na biyan kuɗin sabulu kuwa? Sai kuma ku ji cewa shin wani fa'ida ne Najeriya za ta samu a takarar shugabancin hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya? Kana ku ji cewa an buɗe kasuwar baje koli wanda uwar gidan shugaban ƙasar Nijar ta buɗe. Sai kuma yau idan kun kira mu, ku ne za ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani batu da kuke so, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Mutane da dama ne suka rasa rayukansu yau Juma'a sakamakon tashin nake a wani sabon masallacin da aka gina a arewa maso gabashin Najeriya. Fashewar da ta auku a Yolafa da gwamnatin jihar Adamawa ta faru ne 'yan sa'o'i bayan da harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallaci da ke garin Maiduguri ya kashe akalla mutane 8, kimanin 20 kuma suka ji raunuka. Shaidu sun ce fashewar ta Yola ta auku ne lokacin da ake shirin sallar la'asar. Jaridun Najeriya sun buga hotunan bakin hayaki na tashi a wurin da aka kai harin. Kawo yanzu babu kungiyar da ta dauki alhakin harin. Sai dai ana tsira wa kungiyar Boko Haram hannu wadda ta kai irin waɗannan hare-hare a lokutan baya.
Sakataren ma'aikatan harkokin wajen Amurka John Kerry ya sanar da shirin gudanar da wani taron ƙasa da ƙasa akan Syria cikin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin zub da jini da ƙasar ta hanyar diplomasiya. Kerry ya zanta da manema labarai a Vienna yau Juma'a bayan wata ganawa da ministan harkokin wajen Amurka ya yi sagar Lavrov. Jami'ai sun ce manyan jami'an suna ƙoƙarin samun daidaito tsakanin Washington da Moscow a tattaunawarsu kan makomar siyasar ƙasar Syria. Jami'an biyu sun kuma gana da ministocin harkokin ƙasashen ƙetaren Turkiyya da Saudiya a tattaunawar da Kerry ya bayyana a matsayin mai ma'ana. Ya ce sun amince da tuntuɓar dukkan ɓangarorin ranar Juma'a a mako mai zuwa a babban taron da za a gudanar da nufin samun maslaha ta fannin siyasa, sai dai ba a sa wurin da za a gudanar da wannan taron ba.
To, kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Bankin Mun ya ce ci gaba da tashin hankali da ake fuskanta tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa yana matuƙar tada hankali kuma ba za a lamince shi ba. Ya kuma kira ga sassan biyu su kawo daga ɗaukar matakai ko kuma yin waɗansu kalaman da za su ƙara rurrutu wutar rikicin. Ban, wanda ya koma Majalisar Ɗinkin Duniya a halin yanzu bayan ya kai ziyarar gaggawa a yankin, ya yi magana a zauren taron da aka yi a Vienna ta hanyar hoton bidiyo yau Juma'a da manyan jami'an ƙungiyar ƙasashen da ke hanƙoron wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya da suka haɗa da Amurka da Rasha da ƙungiyar Tarayyar Turai da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce dukkan ɓangarorin biyu sun amince da buƙatar rage tashin hankali da kuma gujewa matakan da za su ƙara rurrutu wutar tashin hankalin. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da dukkan ayyukan ta'addanci da tashin hankali irin waɗanda aka fuskanta da suka yi sanadin mutuwar aƙalla Isra'ilawa 8 da kuma kimanin Falasɗinawa 50.
'Yan sanda a Afirka ta Kudu sun yi amfani da gurnetin roba wajen tarwatsa ɗalibai da suka yi zanga-zanga yau Juma'a a harabar fadar gwamnatin ƙasar. Dubban ɗalibai sun taru a harabar ofishin da ke Pretoria domin nuna adawa da shirin gwamnati na ƙara kuɗin makaranta. Ofishin shugaba Jacob Zuma ya ce yana wata ganawa ta daban da shugabannin zanga-zangan da kuma ofishin harkokin ilimi a yunkurin shawo kan wannan rikicin. Shaidu sun ce waɗansu masu zanga-zangan ƙalilan sun riƙa jifar 'yan sanda a harabar ofishin, waɗansu kuma suka cicinauta da 'yan sanda suka kashe da mesar ruwa. Zanga-zangan da ɗaliban suka shafe makonni suna yi ta nuna adawa ne da ƙarin kashi 10% na kuɗin makaranta wanda ya tilasta jami'o'i 14 rufewa na ɗan lokaci.
VOA
labaran duniya ke na kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon daga jihar Adamawa wannan Najeriya inda bom ya tashi dazu da rana lokacin sallan Juma'a. Dazu din bamu samu adadin mutanen da suka mutu ba. Sai dai yanzu ga Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yanzu adadin waɗanda suka rasa rayukansu a harin ƙunar bakin wakin da aka kai a wani sabon masallacin Juma'a da aka bude yau a cikin garin Jimeta na fakaruwa, inda jami'an hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya NEMA suka ma tabbatar da cewa kawai yanzu fiye da mutum 27 ne suka rasa rayukansu. Alhaji Sa'adu Bello da ke zama babban jami'in hukumar ta NEMA a jihar Adamawa ya ma bayyana min halin da ake ciki a yanzu.
Kawai yanzu a kamar mutane ne suka rasu zuwa yanzu.
Ya ka san dazu ba ka figo na 18 da specialist hospital yanzu ma da kusan mutane 9 a nan. Ga ya zama 28 kenan wanda suka rasu. Wanda suke asibiti kuma ga 60 ga 36 ga ya zama 96 suke asibiti.
Yanzu haka ma dai hukumomin asibitin tarayya da ke Yola wato FMC Yola na ma kira ne da aka yi gudumawar jini. Malam Muhammad Adamu Dodo, jami'in hular jama'a na asibitin, ya ma bayyana halin da ake ciki.
Gaskiya an jikata an samu waɗanda suka raunana da sauransu game da abu da ya faru a wannan masallacin Jambutu din nan. Yanzu dai abun da asibiti na Benin tarayya Yola ke nema shine gaskiya da tallafi daga mutane waɗanda za su zo su ba da gudunmawar jini. Yanzu shine muke nema gaskiya a asibiti ne.
To kamar mutane nawa ne kawai yanzu, kamar gawaki nawa ko kuma mutane da suka rasu wanda aka kawo wajen ku?
Yanzu dai ba za mu iya maganan gawaki ba, tunda kaga hankali gaba ɗaya ya koma akan waɗanda suka jikita din nan, su ne hankali ake aka maida gaba ɗaya. Kowa yana nan ana ta tunanin yadda za a yi a ceci rai. To yanzu shine dai abun da ake ciki.
To sai dai kuma tuni gwamnan jihar Adamawa Sanatu Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla, wanda ya katse bulaguron da ya Abuja, ya ziyarci asibitocin da aka kai waɗanda suka samu raunuka, inda ma ya tarda Allah ware da wannan harin da aka kan.
To hakika Aziz, yanzu muka bar asibiti kuma abubuwan da ya faru dai ba abin da mutum zai ce banda a ci gaba da addu'a kamar yadda nake faɗa. Dama wannan abubuwan muna ɗan labarin su gori lawo ne, amma abun takaici a ce a je masallaci a je ana sallah a zo a shiga da bom. To abubuwan nan gaskiya hakika da akwai tausayi kuma ba daidai ba ne a je wajen ibada a je ana kashe mutane. Wannan ba abu ne wanda kowa zai yarda da shi ba. To kuma mun je asibiti mun ga waɗanda suka ji ciwo da waɗanda suka rasu.
Shi dai wannan harin na ma zuwa ne a ƙasa da watanni uku da tashin wani bom a sansanin 'yan gudun hijira da ke mulkoyi, wanda ke wajen garin Yola, inda ma aka samu asarar rayuka. Lamarin da ko yasa gwamnan jihar Adamawa yin kira ga jama'a da ake kulawa.
To don haka ni ina so roki mutane Adamawa kowa ya nazo ya zama kam kama kullum muna cewa a yi wa mutane bayani game da wajen haduwa da ake hallara da masallaci da coci da sauransu, a dinga sace ana duba mutane masu shiga. To wannan masallacin sabo ne, yau ake bude masallacin nan. To nan ne aka dan samu dan wannan matsalan din da aka yi wannan damuwan da ya faru a yanzu kenan.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To Allah ya kyauta. Shin keɓe rana ta musamman domin tsaftace muhalli da wasu jihohi a Najeriya suka yi, kwalliya na biyan kuɗin sabulu? Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yanzu haka dai jihohin Kano, Katsina, Bauchi, Lagos da kuma Kaduna na daga cikin jihohin da ke ware Asabar ɗin ƙarshen kowane wata domin gudanar da aikin shara da tsaftar muhalli a biranensu. Yayin da a jihohi irin su Jigawa, gwamnati ke keɓe wasu kuɗaɗe na musamman daga aljihun ƙananan hukumomin jihar domin gudanar da aikin shara da tsaftar muhalli. Sai dai duk da wannan hoɓɓasa, kwalliya ta gaza biyan kuɗin sabulu, musamman ma a nan Kano, ta la'akari da jibgin shara da ƙazamta iri-iri a kasuwanni, unguwanni da sauran wuraren jama'a a birni da kewayen Kano. Haka lamarin yake a jihar Jigawa, hususan a cikin watanni 4 zuwa 5 da suka gabata. Dr. Garba Danjuma na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya yi bayani kan dangantakar tsaftar muhalli da kiwon lafiyar jama'a.
Muhalli da wanda ya kasance ba tsaushe ba za iya kai kawo cututtuka da dama. Kamar lasafi ba da aka samu kwanakin ba, ɓera ne yake shiga daga cikin jeji, ɓera ya zo ya samu abinci a buɗe haka nan, zai taɓa ko kuma za a samu cuta daga wannan wuri ne. Akwai itatuwa ko kuma fulawa haka, su ma suna iya riƙe ruwa, wanda wannan ruwan nan sauro za su iya girma a ciki su hayayyafa, sannan kuma ya zo ya kawo lahani ma jama'a irin ciwon malaria. wani lokaci ga akwai kutami a kofar gida ba a sharewa, to wannan kutami yakan kawo ainihin kenkeso ma a ciki da wasu kwari wanda su shiga cikin gida cikin jama'a su kamo su a lahani. So ba wai kawai za a ce don gida da muke irin kamfani da suke wannan a anguwa yakan iya kawo lahani ma jama'a. Dole ne mutane su kasance suna kula da muhalli.
Shi kuwa Alhaji Jafaru Ahmed Gwarzo da ke zaman sarkin tsaftar Kano ya yi tsokaci ne dangane da kalubalen da jami'an duba gari a jihar Kano ke fuskanta.
Kowace karamar hukuma muna da ofishin malam ota suna kuma aikinsu. Matsalar shi ne babu kulawa a ɓangaren aikin nasu, musamman shugabannin ƙananan hukumomi su ba su fahimci aikin tsaftar ba. Yanzu hatta misali yanzu motar aiki na ɗaya za a ba su mota za su zagaya, na biyu za su suna buƙatar a kori kura wadda da sun ga abinci mara kyau nan take za su kwace shi je su bar da shi. Kamar yanzu yara sai ga suna bal maimakon su koma gida su tsaya su share gidan. Ka san kwanaki ma kan aikin da muke yi abin haushi kansila na ƙaramar hukuma akan zamu aikin tsafta bai sa a dake ma kona mana mota da ƙaramin muka sha.
To amma kwamishinan labarin Kano Kwamarin Muhammad Garba ya ce gwamnati na ɗaukar matakan warware waɗannan ƙalubale.
Kayan aiki tifofi har da kekan nan da ake kira a daidaita sawu mai kafa uku na musamman ne yanda zai iya ɗiban shara. Yawancin tifofin da ma za a siya manya-manyan tifofi ba za su iya zuwa lunguna da sako-sako ba. Sannan in ka duba ma'aikatan lafiya ta shirin nan na feshi da da aka saba ana yi a magudanar ruwa, cewa za a dawo da wannan shiri domin shi ma zai taimaka kwarai da gaske ba tare da jimawa ba da yardar Allah. Gwamnati za ta dawo da shirin nan na dakarun tsafta da za su dinga zagawa gidaje ya kunshi har da mata, kuma za a samu doka ta musamman cewa idan aka same ka baka tsaftace mahallinka ko wajen aikinka ba akwai horo da ya kamata a gabatar ma da shi.
Kwamarin Muhammad Garba kenan kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To daga batun tsafta sai batun ƙwallon ƙafa. Shin takarar da 'yan Afirka musamman Nigeria ke yi na neman shugabancin hukumar ƙwallon ƙafa na duniya wani alfanu hakan zai janyo wa ƙasar idan har ta yi nasara? Murtala Faruk Sanina, gare ka.
Masu fashin baki a kan sha'anin wasan ƙwallon ƙafa na ganin 'yan Najeriya biyu da suka bayyana aniyar su ta tsayawa takarar shugabancin hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA duk suna da damar da za su iya cin nasara da kuma tafiyar da lamuran hukumar. Hakan ko ya biyo ne bayan la'akari da irin rawar da suke takawa a duniyar ƙwallon ƙafa, musamman ma Shegun Odegbami wanda ya buga wa ƙasar ƙwallo ta lashe kofin nahiyar Afirka karo na farko a tarihi a shekara ta 1980. Haka kuma ya yi takarar shugabancin hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya har sau hudu bai yi nasara ba, inda yanzu haka yake tafiyar da wata cibiyar horar da ƙwallon ƙafa a jihar Ogun. Na biyun kuma Oji Uzo Kalu wanda tsohon gwamnan jihar Abia ne da ke da matuƙar sha'awar ƙwallon ƙafa wanda kuma shi ne ke shugabancin babbar ƙungiyar Eyimba da ta sha samun nasarori a nahiyar Afirka. To kowane irin alfanu Najeriya za ta iya samu idan ɗaya daga cikinsu ya yi nasarar lashe zaɓen na shugabancin FIFA da za a gudanar a watan Fabrairu mai zuwa? Tambayar kenan da na yi wa Bello Abubakar, malami a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto kuma ɗaya daga cikin shugabannin hukumar alƙalancin wasan ƙwallo ta Najeriya.
Dama dai Najeriya a fagen ƙwallon ƙafa to dama ta suna a duniya. To balle an ce shugaban ƙwallon ƙafa na duniya ɗan Najeriya ne. Najeriya za ta ƙara samun ɗaukaka ga idanun duniya, ga siyasar duniya, Najeriya kuma zai shigaba. Dan yanzu ƙwallo ta wuce abu ga dai ƙwallo ga fili a tashi siyasa ce. To ni ina ganin cewa kamata Najeriya ta yi kokari ta kira ɗaya kuma ta goya musu baya har in mun samu nasara.
Kana ganin ya kamata a ce watakila Najeriya ta tallafa mishi ganin cewa ya kai ga wannan kujera?
Ai gaskiya in sun samu ne wurin su ya tsaya ai ɗaya to kuma Najeriya ta bashi goma saboda akwai alfarin kariya za a samu. Dole ne koren idonsa wani abu na Najeriya ya zo za a ba Najeriya, sannan shi zai kokare ga cewa ba ma Najeriya ɗaya ba, Afirka gaba ɗaya ma ta ƙara aibin ƙasa. Ai dole mu samu wasu abubuwa ku zo gare mu, kuma shi ne cewa Afirka kenan ta ci gaba.
To wace irin dama kake gani ta yiwuwar lashe zaɓe idan aka yi la'akari da sauran 'yan takara daga sassan duniya daban-daban?
Ka san komi a wance maka abu ne na takara, yana neman abin da aka ce ma lobbying. Sai dole Najeriya kila ta sami ɗan delegate wanda zai ƙasashe shi roƙe su. Sai an yi wannan political consensus, dole ne sai an je an zanna da mutane an fahimci juna an yi campaign sannan ake samun nasara. dole sai da ita hukumar kallon kafa ta Najeriya ta shigo don su ne suka san ai an ce hukumar kallon kafa ta Najeriya ai jar gwamnati tana shigowa.
Yanzu haka dai shugaban hukumar kallon Afirka Isa Hayatu shine ke shugabancin hukumar ta FIFA na rikon kwarya sakamakon dakatar da Sepp Blatter karon farko da wani dan nahiyar Afirka ya taba rika shugabancin hukumar ta FIFA a tarihi. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Aba mai rabo sa idan muka tsallaka kuma zuwa kasar Niger, Yusuf Abdullahi ne ya aika mana da rahoton da ke cewa uwar gidan shugaban kasa ce ta bude bikin kasuwar Baja Koli. Ga dai Yusufin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Toutes souhaitent la bienvenue et un agréable séjour dans notre belle capitale à toutes les délégations ici présentes. Je déclare ouverte la 9e édition du SAFIN.
Uwar gidan shugaban kasar Niger Aissatou Issoufou kenan a jawabinta na bude kasuwar Baja Koli ta kayakin hannu da matan Niger ke sarrafawa karo na tara da ake kira SAFAM. Ana da isa ran kimanin kasashen Afirka 30 ne za su halarci wannan kasuwar, sannan kuma za a samu masu Baja Kolin kayakin nasu kimanin 1,500. To albarkacin wannan kasuwar dai na samu zantawa da wasu daga cikin matan da ke Baja Kolin kayakin da suke sarrafawa.
Muna yi mai na gashi, shi kuma mai na gashi ga yana wato man gashi ne wannan. Kun bayan man gashi muna yin sabulu mai gyara fata wanda wani kuraje ko wani tashi bai abin ga mutum su ne wadanda kala-kala mace kaganisir.
Abin da muka kawo ni sarrafa komi ke duk abin da ya fi zaman to ana shimkawa yana fitowa duk na sarrafa shi
komi
kamar wake shi duka wake dai duka sarrafa ta da ƙarfinta wake ne abu iri-iri har bakwai nake yi na wake banda wake akwai guna ma banda guna akwai kabewa komi da komi dai abin da ake shimka ga dama na fito ko noman rani duka ina sarrafa shi.
To su ma dai maza ba a bar su a baya ba a kasuwar ta bana. Malam Rabilu da ya fito daga yankin da Magaram yana ɗaya daga cikin mazan da ke Baja Kolin kayakin nasu a wannan kasuwar.
Yanzu dai kayan gargajiya ne muka kawo.
Kamar da muke kenan.
Eh to ga dai kalabas dai da kayan aikin hannu kowanne ma muna tare da shi.
Kai kira mu wannan wuri za a baki.
To ana magana cewa kasuwa ta mata amma ga kuma za kuma kun kawo kayan kun Baja Koli.
Eh mu tare muke da matan. Kuma mu dan kama musu muni a bakkan tafiyar su. An ban mu tafiyar ta sabata zuwa rede. Yawa.
To waɗannan kayakin kamar me ake yi
da su? To wannan dai kayan sarrafa ne na ragiya mata aiki na gargajiya. Kamar bukuru, kwariya, hoi-hoi, ragaya, ga marafa gurhuwa, ga gora, ga shantu, ga maraki, kai komi ma dai na aikin hannu na taimaka mata mun iya shi.
Wannan kasuwar dai za ta kwashe tsawon kwanaki goma tana ci a zauren Paledi Venti na Fijiye da ke nan birnin Yamai, kuma a shekarar bana birnin Yamai ne ke haskaka kasuwar. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Yamai, jamhuriyar Nijar.
To madalla mun samu kira na harko ko daga Jega jihar Kebbi Najeriya. Wane ne daga Jega? Hello, wane ne daga Jega?
Daga Sokoto ne, daga Sokoto.
To Sokoto, wane ne daga Sokoto?
Okay, Kabiru Abubakar muna yaki kagaru local government Sokoto fin tare ne.
To Kabiru, me ye ra'ayinka?
Ra'ayinka ainihin shugabannin mu musamman gwamnoni da ainihin ramakon mulki da gari. Saboda gaskiya muna fama da matsala hanya a nan muna yaki. Ya kamata a yi ma'a cikin da ake fata ya kamata mu ma a ce mun gasi a ƙasa saboda gaskiya hanyar da kyau sannan an fara muna ainihin sa wutar lantarki amma har yanzu kamar an shuka dusa saboda haka don Allah yana kira ga ainihin wannan gwamnati ta jihar Sokoto da tsarin hukumar mulkin mu ta shagari da Allah su mai da hankali ga ainihin rayuwar karkara.
To kun sanar da karamar hukumar taku?
Magana ka zuwa gulaye.
Kun sanar da karamar hukumar taku ta shagari wannan matsala taku?
Eh, insha Allah.
To mun gode Kabiru, insha Allah Allah sa
Allah
sai an ji. Sai mu je jihar Nasarawa. Waye daga jihar Nasarawa?
Ke Bashir Fela daga line na wika a nan cikin garin lafiyan bari-bari kuma sakatare na kungiyar murya na sara kungiyar mai buga waya na karamar hukumar lafiyan bari-bari.
To Bashir Tela
yawara zan nita korafi ne zuwa ga gwamnatin Najeriya na Sarawa.
To me kake zuwa?
Zan je mu dido rahama hanyar mun nan na anan Almakura Street a cikin garin lafiyan bari-bari. Akwai hanya mai muhimmanci tsakanin makabartan musulmai da na kristan. Hanyar ya lalace, hanya ne mai muhimmanci yana da tsayi har gidan gwamnati. To an bar mu kara zube ya kawo mana ziyara nan da shekaru uku zuwa hudu baya. Akwai hanyoyin da bai kamata ce an jana yin su ba, amma an jana yin su, mu an bar mu kara zube.
A'a, ya za ka ce
Bashir, mu san yanda za mu yi mushi.
Bashir, akwai hanyar da bai, akwai hanyar da za ka ce bai kamata a yi ta ba?
Na'am.
Akwai hanyar da za ka ce bai kamata a yi ta ba?
Eh, to namu yana da muhimmanci sosai. Akwai da mashina suke bi da motoci, amma an jana gyara wani wajen. Muga namu a nan mashin baya bi, mota baya bi, ga mu da ababen hawa amma mun rasa ya zamu yi.
To kai fata, kai
fata kuma suna tafiya suna karewa, yana zubin ma da mata ciki wannan hanyar namu. Gaskiya hanyar yayi muni sosai. Shi da kanki yazo ya gani, ya mana alƙawarin za a yi.
Allah ya sauka, Allah ya kiyaye. Kai fatan dai ai hanyar ba ka ce ba ta da muhimmanci ba, ta kuce ta muhimmanci. To muna jiran ku, za ku kira domin ku gaya mana ra'ayinku. To ga kira daga Niger. Waye daga Niger? Waye daga jihar Niger? Wayo, kiran jihar Niger ya tsinke. To ga kira daga Taraba. Waye daga Taraba?
Tukur Bobo ne.
Tukur Bobo, to me ra'ayinka Tukur?
Wallahi ra'ayina kamar maganar cancanta ne.
Cancanta me kenan?
Wadda kuka shirya batun shugaban kasa.
Eh,
ya kamata ba wai za a dauki jihar ba ne da a dubi mutanen da suka cancanta.
Kana magana
wadda za su yi wa al'umma
aiki? Kana magana ba da mukamin minista ko kuma wani shugabanci?
Eh, kwarai ko a.
Okay, ra'ayinka
ne? Kana minista ne haka ne a jihar, ra'ayina kenan.
Okay, a dubi cancanta ba a dubi jihar ba?
Eh, gaskiya.
To ba a ganin
jihar ba.
To
dan a taimaki talakawa.
To mun gode da ra'ayinka mallam
Tukur.
To yanzu bari mu je Kano. Waye a jihar Kano kuma?
Abubakar ne daga Kano.
To Abubakar, me ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina ina yi wa jajantawa mutanen Maiduguri da Adamawa da wannan itila'i ya same su. Wayanda suka mutu, Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu.
Amin summa amin mallam Abubakar.
Sannan ina ba gwamnatin mu ta jihar Kano shawara.
Shawara, to.
Eh, game da ƴan shara.
To me ya samu ƴan shara?
Ƴan shara da yawa, domin za a ga shara a kan titi da yawa yanzu, kamar irin baya ba a iya ta ba.
Ba su yin sharan ne ko yaya?
Gaskiya ba sa yin sharan, dan yanzu an ka bi ibi.
To mun gode Abubakar.
Ba a iya ba kuma.
To mun gode Abubakar. Yanzu bari mu je Taraba, bari mu je jihar Taraba. Waye a jihar Taraba? Waye daga Taraba? Wa alaikum salam.
Kuna jina?
Ina jin ka, amma sai ka kashe rediyon ka, don ina jin murya na cikin rediyon.
Okay. Wato ni na ra'ayi shine abin da nake bukata in sani.
Ya baka gaya mana sunanka ba?
Dahiru, Dahiru daga Ranja Lungo. Dahiru, Dahiru.
To Dahiru, me ra'ayinka? Muna jin ka.
Eh, wato mu akwai wani matsala da yake damu a nan jaran mu, wanda kuma ba su gane ba tun lokacin dan baba. Akai dokan hawa mashin mai hawa mai kafa biyu,
san
dalilin dokan ba, kuma har yau ba magana, kuma an kame mana mashina sun dubu, ba ba kowane talakan mashin ɗinsa ba, an rike su, ko me ake nufi da su ba mu sani ba. Wannan abu yana ba mu mamaki, kwa ce ne? A'a, yaya ne?
Dama Dairu ka ce an sa doka. Dairu ka ce doka, to ba ganin kila ko kun kare dokan ne?
Na'am.
Ba a gani ko kun kare dokan ne? Kai ka ce an sa doka, kuma ka ce an rike, ba a gani kun kare dokan ne?
Dokan nan rana ɗaya ko ba notice ba komai, rana ɗaya ba sanarwa ba komai, rana ɗaya kawai aka ce yau ba za a hau mashin ba. Wani ma aka saka abin ya dawo gidansa, kuma an kare mashin nan. In ma ba za a hau ba, a bar ka sai da kayan gaba ko kuma ka zo ka ajiye.
Da kiran Dairu ne muka kawo ƙarshen kiraye-kiraye da zamu iya dauka sai wani satin cikin ikon Allah idan mun bude layukan mu daga talata zuwa ranar yau sai kuma a kira domin a bayyana ra'ayi
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Ranar 16 ga watan Oktoba na kowace shekara rana ce da aka ware domin daukar mataki kan yunwa Rana ce kuma ta tunawa da kafa hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya da aka kafa a shekara ta 1945. A wannan rana, mutane da ke ko'ina a faɗin duniya na haɗuwa don neman hanyar da za a kawar da yunwa daga wannan duniyar. Sama da shekaru 10 da suka wuce, mun ga yadda yawan mutane ke fama da yunwa suka ƙaru. A can baya mutum ɗaya cikin mutane 6 na kwanciya da yunwa a kowace rana. Yanzu kuma ana samun duk mutum ɗaya mai fama da yunwa cikin mutane 9. Duk da haka har yanzu akwai mutane da yawan su ya kai 795 da ke fama da yunwa a duniya. Daga cikin wannan adadin kaso 60 cikin 100 mata ne, duk kuwa da cewa mafi yawan kananan manoma da ke kasashen da suka ci gaba mata ne, amma kuma yawancin lokuta mata na fuskantar yunwa, har ma da kananan yara. Kimanin kananan yara miliyan 161 da ke kasa da shekaru 5 su ma ba sa samun abinci mai gina jiki. Wannan kuwa na nufin kwakwallonsu ba za ta iya ɗaukar karatu ba domin hakan zai haifar musu da nakasa yayin girman jikinsu. Rashin wadataccen abinci mai gina jiki ba yaran kaɗai zai yi wa illa ba, a'a, har ma da al'ummar da suke da ma tattalin arzikin ƙasar da suke. Haka kuma baya ga yaran da ke fama da rashin cin abinci mai gina jiki, kusan yara miliyan 5 ne 'yan ƙasa da shekaru 5 suke mutuwa a duk shekara sakamakon batutuwan da ke da nasaba da rashin abinci mai gina jiki. Kasashen duniya na aiki kwarai da gaske domin ganin an kawar da yunwa a duniya, saboda haka yin haka shine abin da ya kamata. Ɗaya daga cikin muradun ƙarni shine kira ga yadda za a yi yaƙi da yunwa da matsanancin talauci. Ba shakka an cimma nasara hakan, domin ko yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙoƙarin barin muradun ƙarni zuwa shirin dawwamammun muradun ƙarni na shekara ta 2030, muna iya bakin ƙoƙarinmu domin ganin mun cimma manufarmu na ganin mun kakkaɓe yunwa da matsanancin talauci gaba ɗayansu. Ɗaya daga cikin hanyoyin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bi domin samun wannan nasarar shine shirin nan da ta ƙirƙiro na ciyar da mutane domin amfanin gaba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi haka ne da haɗin gwiwar gwamnatoci da wasu ƙasashen duniya da kuma jami'o'i, kai har ma da ƙungiyoyi masu zaman kansu, da kuma hukumomin bincike irin na Majalisar Ɗinkin Duniya da kamfanoni masu zaman kansu. Duk waɗannan sun taimaka wajen ganin an fidda miliyoyin jama'a daga cikin ƙangin yunwa da talauci. Ba shakka Amurka ta jaddada ƙudurinta na ganin ta yaƙi talauci da yunwa da rashin wadataccen abinci ga yara ƙanana. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Mutane da dama suka rasa rayukansu yau Juma'a sakamakon tashin nake a wani sabon masallaci da aka gina a arewa maso gabashin Najeriya. Fashewar da ta auku a Yola, fadar gwamnatin jihar Adamawa, ta faru ne 'yan sa'o'i bayan da harin ƙunar baƙin wake da aka kai a wani masallaci da ke garin Maiduguri ya kashe aƙalla mutane 8, kimanin 20 kuma suka ji rauni. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya sanar da shirin gudanar da wani taron ƙasa da ƙasa kan Siriya cikin mako mai zuwa.
To madalla, da ta kaita tun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na Abar ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu Ahmad don kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Grace Alheri Abdul ta taimaka mani domin gabatar da shirin. Da wato Kalb Jettacho wanda ya bada umarni, sai injiniyanmu Nelson, ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.